Jama'a assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Aisha Abdullahi Muhammad ce wanda ta yi zargin cewa wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo da ke jihar Kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a ciki kuma da ta ci ya sami sukunin yin lalata da ita har ta sami ciki cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai. Ta ce ya bata wani magani domin zubda wannan ciki to amma cikin bai zuba ba. Kuma a bayan da ta haifi wata jaririya sai nemi da ko dai a kashe ta ko a yarda ita abubuwan da su ma Aishan ta ce duk ta ki yarda ta yi su. A shirin da ya gabata mun tsaya kan inda batun ya je gaban ofishin CID na 'yan sanda. Ofishin da saboda wasu dalilai ma ba su je ba sai da yammaci a ranar da suka je din.
Sai suka ce to mu tafi goban mu dawo kuma babu takardar transfer. Sai suka ce mu tafi goban mu dawo. To da muka taho sai shi ya ce wa yana da jarabawa a ranar da kuma ba zai dai samu dai lokacin zuwa ba har sai ranar Friday. COC din ya ce to da aka ce ma a rufe shi. Nan dai suka yi wannan suka karɓi belin shi suka ba da waya da wasu takardu shi na makaranta sai aka karɓi belin shi. Da aka karɓi belin shi suka tafi mu ma muka tafi aka ce ni da yayan mu washe gari mu dawo muka dawo suka dada min tambayoyi akai duk na gaggaya musu sai suka ce to mu je sai ranar Juma'a. Ranar Juma'a da suka zo muka shirya muka je state CID din dan ranar ma ba su zo da wuri ba sai yamman dai muka sake koma da muka je sai aka tura mu gurin wani mataimakin ASP Musa Majiya na Cinkan. Da aka tura mu wurin shi sai ya fara mishi tambaya ya ce kai ka san ta sai ya ce waya aje sani ba sai dan hisban ka ya fara mishi bayani ya ce gashi ya ma ce in kashe yar na ki kashewa sai ta yi bai sani ba ya ce to akan me ya ce in kashe yarinya sai ta yi shi fa bai faɗa ba sai ya ce to ya zai baka san ta ba za ta yi maka sharri ne duk girman Kano ta rasa wanda za ta yi wa sharri sai kai kadai saboda kai ta tsana sai ta yi shi fa bai da abin da ake tuhumarsa bai san komai akai ba to a yayyansa sai suka dauko takardan kotu suka zo da shi nan kotun da muka je sai suka nuna masa suka ce ga takardan kotu ai an kai case din kotu alƙali yayi wannan din case din yace eh yayi watsi da ki a yace wai ko ya yanke hukunci ko me suka ce mishi ne sai ya karbi takardan da ya karba yace to ai tunda case ma ya riga ya je kotu su idan case ya je kotu ba a kawo yan sanda idan haka idan case ya zo gurinsu su ne suke da damar da za su tura duk inda suke so amma banda wannan tunda ya riga ya je kotu su ba abin da za su iya yi akai sai dai mu tafi mu je za mu iya shigarwa wani kotu sai muka ce to sai wan baban namu ya fito ya ce to shi zai je duk inda yake da wannan zai je ya karɓo min yanci na to shi his passport din na Gwarzo wanda yake cewa yake ba mu shawara ya ce mu je guri kaza mu je guri kaza commander dan har ta suka wai in bai wasa ba sai ya rasa kujeran shi na commander na nan Gwarzo to bandan sanya suka yi ba daga ƙarshe ni kuma dama a gurin wata makociyar mu nake a zaune dan gaba ɗayan su su sun ki zauna a wurin su su suwan baban namu shi matar shi tace ita wai bazan zauna a nan gidanta gaba ɗaya sun ki yadda zauna daga ƙarshe dai na zo wurin wani dan uwan mu a nan Kaduna na buga mai waya nake farfada mishi sai yace ai shi bai san da abun ba yace to in taho gidan shi ina zauna a gidan shi tun dai yarinyan ba ta fi wata ɗaya ba har yanzu sai da matan shi ta haihu to dama tana da tsohon ciki shi ne yace tunda matan shi ta haihu za ta je gida wanka ne ni ma in tafi can gida wurin siwon baban namu to na je duk kowa ya ce babu wanda zan zauna a wurin shi shine ni kuma na taho ne
to amma ya aka yi kika zo Jos
da yake ya bani kuɗi ya ce wanda zan yi amfani da shi haka ya ce kuma in yi kuɗin mota to da su na biya na zo
to da kika zo nan Jos kina da ƴan uwa ne ko dai kawai kin zo Jos ne kawai
ba ni da kowa kawai na zo ne neman taimako
to amma yanzu gurin wa kike zama
nan mun je jama'atu ne wurin sa amma yanzu ina nan cikin tashawurin wasu mutane ina zaune to mun je jama'atu su ne suke taimako na sai kuma wannan bawan Allah da yake taimako
to amma yanzu me kike so a yi
Ni ina so ne a wannan din akan case din. A bi min haƙi na akan case din.
Haƙi kaman ke kina so ya aure ki ko kuma ya karbi yarinya ko me kike so?
Dan kin ga amma magana aure ne tunda aka yazo daga ƙarshe ma wulakanci ne iri-iri mutum zai zo ya fuskanta. Ya ma yadda ya amshi shi kawai.
To amma yanzu ya za a ce yanayin rayuwanki?
Eh to tunda je na zo nan gaskiya da yake mutanen nan na faɗa ni bayan Allah na gari gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya. A can din ne dama nake fuskanta haka.
To yanayin abin biyan bukata fa musamman da yarinya?
Duk suna yi.
Mutumin da ya ɗauki ɗawainiyar taimakawa domin ƙwatowa Aisha haƙƙinta shine Sa Muhammad Ali, wani ɗan raji da ke garin Jos.
Sunana Sa Muhammad Ali, founder na Sa Muhammad Ali Foundation and chairman na Adak Farms and Milling Industry Limited. So
to ya akai ka samu wannan baiwar Allah har ka shiga cikin wato batun da ta fada a ciki?
Well, mu as an activist muna da contact kuma mutane da yawa suna da contact namu. Duk abubuwa da ya taso makamantan haka muna samu ana tuntuban mu sai mu ga mu kuma ta inda za mu shigo mu bada gudunmuwan mu.
Kamar ya aka yi har ka samu wannan bayani?
Akwai wani tazo tasha, akwai wani mutum yana union sunan shi Korau, sai ya kira ni sai ya shaida mini ga abun da yake tafiya. So a lokacin da na ji sai na ce to abun da zan yi ina zuwa zan shigo Jos. Na zo Jos, akwai company na da nake kokarin establishing din Plateau State office. So dama akwai provision na office na foundation inda muke bude company mu domin issue of funding, you know, activism baka isa kai shi ba funding ba. So company na shi na sa yana bada 10% yana funding na activities na foundation. So anan na inviting nasu, na zo na interviewing inta, na ji yadda maganan yake, sai na ce to shi kenan, ta haƙuri insha Allah, we will take measures. Tunda za mu ɗauki mataki, tunda kuma abun daga Kano yake, akwai barista Audu Bulama, za mu yi aiki tare, mu ga cewa mun yi amfani da kaman Human Rights Commission. So mun involve din su, we call him for dialogue, mu kira shi don asasanta in ya ce diyar ba tasa ba. So sai mu yi kokari a yi DNA test. In an yi DNA test a can gwajin jini na kwayoyin halitta a gane lallai shi yana da alaka da ɗa ko babu. Sannan in yana da alaka da ɗa, then sai mu nemi Attorney General Office of Kano State for his prosecution. Ai mishi hukunci. Ita kuma mun kawo tsari wanda za mu kebata 15,000 a kowane 15,000 kowane ƙarshen wata don ta samu yadda za ta iya rike kanta ta taimaka da shi zuwa wata shida.
To amma batun wato samun juna biyu da ta yi da haihuwa ya zuwa yanzu me kuka yi akai?
Well, kin sani ba mu da details akan yadda suka hadu da kuma yadda ya faru. Duk abubuwan da ta faɗa a wajenta muka ji, ba mu ji ta wajensa ba. So ba mu da assurance abun da ta faɗa gaskiya ne ba gaskiya ba, sai bincike ne zai tabbatar, sai ga shi ga ita.
Amma kun fara wannan bincike?
Well, yanzu dai maganan da muka ji ta wajenta a nan muka tsaya. So muna preparing papers yadda za mu yi kokari kowa ya san ga abun da yake tafe kuma ga abun da yake kasa, don kuma mu jira menene martanin su, shi zai determining menene next action.
Masu sauraro, za mu ci gaba da bin sawu domin jin yadda wannan batu zai kaya. Ibrahim Alfa Ahmed ne a madadin Zainab Babaji ke cewar mu huta lafiya.